Ready to shibari, yes. The Voice of America, direct from Washington. Sashin Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi na yau Laraba 19 ga watan Afrilun shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna ta sanar da kubutowar ɗalibai mata na makarantar sakandare gwamnati da ke Awon a ƙaramar hukumar Kaciya. Muna kuma ɗauke da shirin ciwo ya mace wanda Aisha Bahazu za ta gabatar. Akwai kuma sharhin jaridun Kabaru da Muhammad Awal Garba zai gabatar muku. Muna kuma ɗauke da darussan watan azumi. Amma yanzu sai a gyara zama domin yin kashin farko da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ministan tsaron kasar Sin ya sha alwashin kai haɗin kan sojin ƙasarsa da Rasha zuwa wani sabon mataki, farcin da ke nuna ƙara danƙon zumunci tsakanin Rasha da Sin a daidai lokacin da ake faɗa a Ukraine. Ministan tsaron na ƙasar Sin Li Shengfu ya tattauna da takwaran aikinsa na ƙasar Rasha Sergei Shoigu bayan halartar wata ganawa da shugaban Rasha Vladimir Putin a ranar Lahadin da ta wuce a fadar Kremlin. Rundunar sojin ƙasashen Sin da Rasha za su aiwatar da yarjejeniyoyin da shugabannin ƙasashen suka cimma tare da faɗaɗa haɗin gwiwar soji da huɗa fasahar soja da cinikayyar makamai, in ji Li a yayin buɗe taron ajiya talata da Shoigu. Ya ƙara da cewa tabbas za mu ɗauke su zuwa wani sabon mataki. Mataimakiyar sakatare janar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a ranar Litinin da ta wuce cewa majalisar na shirin wani taro a cikin kwanaki masu zuwa domin tattauna batun amincewa da halaccin ƙungiyar Taliban ta ƙasar Afghanistan. Tana mai jaddada buƙatar yin cuɗanya da waɗannan hukumomi masu tsatsauran ra'ayi. Kalaman na Amina Muhammad na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban ƙungiyar Taliban Hibatullah Akhundzada ya sabunta ƙudurinsa jiya talata domin cimma burinsa na sake fasalin addini da ɗabi'un al'ummar Afghanistan ta hanyar aiwatar da shari'ar musulunci ko shari'a mai ƙarfi. Amina ta shaidawa masu sauraro a makarantar nazarin cuɗanyar jama'a da harkokin ƙasa da ƙasa ta Princeton ko Princeton School of Public and International Affairs cewa taron na ƙasa da ƙasa zai kawo wakilai na Afghanistan daga sassa daban-daban na duniya zuwa teburin shawara da dai sauransu. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamfanin Fox Corp da gidan talabijin na Fox News sun daidaita batun ƙarar ɓata suna da kamfanin Dominion Voting System ya shigar, kamar yadda alkali da ke shari'ar ya faɗa jiya talata, domin gujewa wata babbar shari'a da ta jefa ɗaya daga cikin manyan kamfanonin yaɗa labaran duniya cikin tsaka mai wuya kan yadda ya rika yaɗa labaran ƙarya na ikirarin maguɗi a zaben Amurka na 2020. An sanar da daidaitawar wadda ba a bayyana sharuɗan ba nan take da misalin ƙarfe 11, inda aka zaɓi masu taimakawa alkali yanke hukunci da safiyar jiya talata, kuma an shirya fara shari'ar tare da jawabin buɗewa ranar jiya talata. Kamfanin Dominion ya nemi diyyar dala biliyan 1.6 a cikin ƙarar da aka shigar a shekarar 2021, inda alkalin babbar kotun Delaware Eric Davis ya jagorance ƙara a Wilmington. Davis ya ba da umarnin ɗage shari'ar na kwana guda a ranar Litinin kafin jinkirin na jiya talata, yayin da ɓangarorin biyu suka ƙulla yarjejeniya.
An ji ma kaɗan, Baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan, duk da sanarwar da gwamnatin jihar Kaduna ta bayar na kubutowar ɗaliban makarantar sakandaren gwamnati da ke Awon a ƙaramar hukumar Kaciya, wasu ƙungiyoyi sun ce har yanzu fa iyayen ɗaliban ba su gansu ba tukuna, ko da yake sun ce da gaske ne ɗaliban sun kubuto. Ga dai Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
Kimanin kwanaki 15 kenan dai da sace waɗannan ɗalibai a makarantar sakandaren gwamnatin da ke Awon a ƙaramar hukumar Kaciya, waɗanda aka ɗibe su a ranar 3 ga wannan wata na April da muke ciki. Sai kuma a jiya talata ne gwamnatin jihar Kaduna ta fitar da sanarwar cewa ɗaliban guda 8 dukkanin su mata sun samu sun kubuto daga waɗanda suka sace su. Wannan sanarwar kubutowar ɗalibai dai a cewar kungiyar Kristoci ta ƙasa Kanreshen jihar Kaduna. Sanarwa ce mai daɗi ga iyaye da al'ummar kudancin jihar Kaduna, sai dai kuma akwai wasu abubuwan lura. Inji shugaban kungiyar Rabaran Joseph John Hayab.
Da farko muna godewa Allah domin wannan ya mata da sun nuna karfin hali har sun iya kubuta daga hannun yan bindiga. Wani abu kuma da muka lura, kubutan ya mata na ya kara nuna da cewa yan bindiga nan idan da jami'an tsaro mu za su yi da gaskiya saboda nan yan bindiga ana iya kama su, ana iya zuwa inda suke. Amma babban abin da za mu ce yau shine mun godewa Allah ya mata nan sun dawo. Muna fata sauran da suke hannun yan bindigan nan Allah zai sa su dawo. Gwamnati kuma ta farka daga bacci ta yi abin da ya kamata domin yan bindigan nan su san da cewa akwai hukuma, su kuma san da cewa babu wanda ya shafa kan hukuma, kuma babu wanda zai zo ya tozata jama'a ya sa jama'a cikin tsoro har ya ce zai gama lafiya.
Ita kuwa kungiyar al'ummar kudancin jihar Kaduna wato Sokapo cewa take didake dai ba tana shakkar kubuto waɗannan ɗalibai ne ba, amma fa har yanzu iyayen ɗaliban ma ba san ina ɗaliban suke ba tukuna. Kamar da yadda mai magana da yawun kungiyar Mr. Luka Biniyar ya tabbata wa da muryar Amurka.
Gaskiya Mallam Ikara, mu ma mun yi kokari mu san wajen da suke saboda mu tabbatar da cewa wannan labarin gaskiya ne, amma sai ka je a ce mu je nan a ce suna nan a ce suna can, mu dai har yanzu nan ba mu san wajen da suke ba. Kuma iyayen su ɗayan su da na same ta ne magana da ita ta ce wai an ce kar su damu za a kawo su su ga yaransu. So zai nuna cewa kamar har yanzu nan ma iyayen ma ba su gani iyayen su ko ba, kila ana wansu suna ba da security brief ne da sauransu. Amma ba na shakka cewa gaskiya ne yan matan nan sun samu sun kubce.
To ko me tunanin masana harkokin tsaro game da kubutowar waɗannan ɗalibai mata? Manjo Hashim Komarta na cikin masana tsaron da ke ganin akwai abubuwan lura.
Lallai abin san barka ne a ce an samu 'yan makaranta sun kubuce da kansu daga hannun 'yan bindikan da suke garkuwa da su. Sai dai kar mu manta cewa dama ita karamar hukumar Kaciya da ita da Kagarko su ne mafi kusa da jihar Niger. Kaga kenan babu mamaki a bangaren jihar Niger da aka je da su ba wani wuri bane mai nisa daga karamar hukumar Kaciya. Kuma ko babu komai abin da yaran nan suka yi ya nuna cewa kamar wannan 'yan bindiga dama su kansu ba su gama shirye-shirye ko kintsawa domin ajiye su a matsayin waɗanda za su yi garkuwa da su ba. Shi yasa har yaran Allah ya ba su galaba suka kubuce daga hannunsu. Kuma abin ayaba ne, sannan kuma yana ƙarawa nuna mutane cewa lallai inda gwamnati za ta yi da gaske wannan abu ne wanda za a iya shawo kansa. Tunda har gashi ana sani ko kuma an ma faɗi cewa waɗannan 'yan bindiga bayan yaran nan sun kubuto har sun biyo suna neman su sake kama su. To kila da za a iya zuwa har a samu galaba akan 'yan bindigan.
Sanarwar kubutowar ɗaliban makarantar sakandaren gwamnatin da kwamishinan tsaro ya fitar da ita ce ɗaliban sun ci doguwar tafiya cikin daji inda suka yi kwanaki kafin jami'an tsaro suka kai musu ɗauki. A saboda haka yanzu haka ma a cewar gwamnatin jihar Kaduna waɗannan ɗalibai na hannun hukuma don duba lafiyarsu kafin danka su ga hannun iyayensu a ƙarshe. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu kuma ga baban lihi da ci gaban labaran duniya.
Shugaban ƙasar Iran a jiya talata ya sake nanata barazana ga Isra'ila a yayin da yake bikin ranar sojojin ƙasar na shekara-shekara. Sai dai kuma ya kaucewa sukar Saudiya yayin da Tehran ke neman ganin an sasanta da masarautar. Kalaman na Ibrahim Raisi sun zo ne a daidai lokacin da jiragen yaƙi da jiragen masu saukar unguli ke tashawagi a cikin birnin Tehran, yayin da jiragen ruwan yaƙi na ƙarƙashin teku ke tafiya a cikin ruwa a lokacin wani biki da gidan talabijin na ƙasar ya nuna kai tsaye. Ranar bikin sojojin Iran na yau da kullum ne, ba na dakarun juyin juya halin musulunci ba, waɗanda dakarunsu ke aiki a faɗin yankin gabas ta tsakiya da kuma taimakon ƙungiyoyin mayaƙa masu ƙawance da Iran kamar ƙungiyar Hezbollah ta Lebanon. Har ila yau dakarun kuma suna yawan arangama da sojojin ruwan Amurka. Daga ƙarshe, ƙasar Sin ta sanar jiya talata da sabbin bayanai na takunkumin da ta sanar da ƙaƙa ba su a baya kan wasu kamfanonin ƙera makamai na Amurka guda biyu ciki har da hana kamfanonin kasar Sin yin kasuwanci da su. Kasar Sin ta kakaba takunkumin kasuwanci da saka hannun jari a watan Fabrairu akan kamfanin Lockheed Martin da Raytheon Missiles and Defense, wani bangare na Raytheon Technologies Corp, saboda samar da makamai ga Taiwan. Tsibiri mai cin gashin kansa da Sin take ikirari nata ne. Ma'aikatar cinikayya ta kasar Sin a cikin wata sanarwa da ta fitar da yammacin jiya Talata ta ce takunkumin ya hada da hana fitar da kayayyaki da kamfanonin biyu daga Sin da zuwa Sin domin hana amfani da kayayyakin kasar Sin a harkokinsu na soja.
A gaida Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin mu ci gaba bari a shakata da wannan faifan. Allah da fata an shakata da wannan waƙen. Yanzu kuma lokaci ne da Aisha Ma'azu za ta gabatar da shiri na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da wannan hanti kuma barka da kasancewa da ni Aisha Ma'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Yau akalar shirin ciwon ya mace ta karkata kan yadda mata suke kokarin kafa kananan kamfanoni da kuma irin kalubalolin da suke fuskanta har ya zuwa ga irin gudunmawar da suke bayarwa wajen karfafawa wasu matan gwiwa domin su tashi su nemi na kansu. Kuma mun karbi bakoncin Dr. Hussein Yusuf Ibrahim mai kamfanin kwashe shara na Husna First Cleaning Services a Kano da kuma Hajiya Amina Jummai Gimba shugabar da Farid Center Amna jihar Naija. Sai a biyo mu a cikin shirin ciwon ya mace. Na kuma fara da yiwa Dr. Hussein tambaya a game da yadda ta kafa kamfanin nata. Sai ta ce,
alhamdulillahi na fara harkar shara da alhamdulillahi harkar shara da na fara kullum din mata dai an san mu da shara sai ina niyya nake son na yi harkar gaskiya saboda ina son shara nake a taya zan yi fara samun kuɗi bayan aikin da nake yi. Shi ya sa lokacin nake bari na kafa kamfanin kwashe shara.
To Hajji Amina gare ki, kin kasance mace mai sana'a, ko zaki sanar da mai sauraro irin sana'ar da kike yi?
Yanzu ya kusan shekara 18 ina confectionery, burodi da su kayan mispai da snacks. Kuma yanzu kusan shekara 3 ke kuma na fata hannu ina takalma, takalma na maza da na mata.
Ban gane ba da kanki kike yi?
Ɗan shagon da ba da kaina nake ba. Eh, to na san da mutane da kaina ne da kaina ne. Hannaye training, na yi 6 months training ina da certificate. Amma sai na zo na samu wani tallafi haka daga kuma zai yi kyau in na bude inda ake takalma me yasa ina son ga inda zan sa ga jiyayyu da samu aikin hannu yi sai na bude yin takalma da ya bani sha'awa
to zan so in san dalilin da yasa
na ga takalmi ne abin sha'awa ne a ce mu ma cikin waɗanda na ga suke ta yi wajen Najeriya sai shiga an yi shi an buga za ka zata daga cikin ƙasar waje aka kawo amma kuma nan kuma zo na ga ashe abin yi ne kuma abin koya ma mutane ne da alishe ne
to wannan ne abin da ya baki sha'awa kenan kika fara harkar takalma
eh to wanda ya ci nauyi shi ne in samu sana'a da zan koya ma ga ciye
masha Allah
cikin waɗanda na yi research sai na ga suna iya ɗaukar yin takalma fiye da wa'ansu dai haka da za a ce za a koya musamman ga kamar ta yin takalma fangare ne iri-iri akwai wanda zai yi filing akwai wanda zai yi haɗa takalmi akwai wanda zai yanka fatar akwai wanda zai yanka sole haka don beto sai ga aiki na ainihi dama ina lura da gajiyayyu ne wa'ansu kuma kwakwalwansu bai ɗauka a yi abu gaba ɗaya ba wa'ansu kawai za su iya yanka abu ne kawai da kin ga in aka ce masa an yi masa shimfiɗan wanda yana da table ɗin shi wanda yana da table ɗin shi sai ke da abin ya shiga kansu za su ɗauka haka ba wai a yi musu da yawa ba
sai su samu ƙwarewa a wannan fannin kenan
sai su samu ƙwarewa a wannan iri ko kowa na da nashi table ɗin
Na dawo gare ki Dr. Husaina. Kamar wasu irin ƙalubaloli kika fuskanta a lokacin da kika kafa kamfanin shara?
A ni dai ba zan ce ba za a rasa ba amma a lokacin gaskiya ni ban samu wani ƙalubale sosai na rashin wannan ba domin gaskiya ni ce mace ma ta farko da na fara harkar kwashe shara a kan kuɗi yadda ake farawa yaya za ka yi alhamdulillahi dai muka fara a haka kuma har yanzu muna cikin harkar
a daddafe aka fara kenan
A daddafa aka fara.
Lokacin
da ina iya tunawa sai da na sai da motar da nake hawa ma sannan na shiga harkar kwashe shara.
To daga wannan lokacin zuwa yanzu idan kika yi waiwaye me zaki iya cewa game da wannan harkar da kika fara? Kamar takaitaccen tarihin kamfanin da irin ayyuka da nasarori da kuka cimma.
Da muka fara harkar shara saboda akwai ɗan matsaloli kaɗan na rashin mutane ba su waye akan karɓar shara ba sannan kuma akwai tallafi da ake buƙata duk da haka da zai hana ka kace idan ba a baka ba za ka fara harkar shara ba sai na yi tunani nake wato me kwanne ci gaba da kwashe sharan a gidaje me zai hana in fara wankewa mata mutane gidajensu so sai na sake faɗaɗa harkar daga kwashe shara mukan je gida idan gidanka ya datti mu wanke mu gyara saboda haka alhamdulillahi saboda ina ma mutane ina ganin bai kamata dai na faɗin sunayen kamin da dai nake kwashe shara alhamdulillahi gaskiya muna wa mutane kuma daga ƙarshe gwamnatin jihar Kano ma ta zo ta ba mu harkar sharar titi muna wa Kano kwashe shara a kan tituna wanda yake alhamdulillahi su ma sun taimaka
Hajiya Amina kasancewar ke mace ce a arewa kuma kin ga kamar sana'a ce ake alakanta ta da maza iyaye al'amarin ya kasance gare ki da farko da kika yunkurin shiga wannan harkar ta takalma
da na fara ina da ɗan bautan ƙasa da suke zuwa su ɗan tallafa min da inda na buɗe akwai mata a ciki kuma sai na ga sun nuna
ai tukunna ba ki gaya mana labarin yadda kika fara ba yanzu kin ce kina da ƴan bautan ƙasa da kika fara yaya kin fara da takaitaccen dai tarihin yadda kika fara ta harkar takalmar
kin tallafi na samu da na samu dan tallafin ga inda na buɗe muke lura da gajiyayyu sai muka zauna muka yi tunanin me za mu iya koya ma gajiyayyu da za ka ɗauka ka fara inda muka yi taki na shi ne sai nake nake ina da wanda suke taya ni aiki da suke taya ni lura da ƴan gajiyayyu su daga mata a ciki kuma suna inda ake musu CDS ɗin su weekly CDS ɗin
su kan je
fashion design ne kuma ya wayan ga su takalma suka je suna koya sai na ga su ne su mata ne sai ya ba ni shawara cewa me yasa kuke suka ci aiki kuna son su ga inda ake takalma to su suka fara su koya mini
wannan tambayar taki ce Dr. Husaina daga wannan lokacin da kika kafa kamfanin Husna Clean ya zuwa wannan lokaci akwai akwai matan da kika karfafa musu gwiwa su ma suka shiga irin wannan harkar?
Eh, alhamdulillah akwai mata da yawa sukan so su zo su tambaye ni ce suna son su shiga harkar shara. Nakan gaya musu ba abu ne mai wahala ba, da damun harkar nan tamu ce. Idan kika shiga ciki ba wani abu ba ne da zai layance miki. Kawai dai ko da kuɗi ko babu kuɗi, idan dai kika dage za ki iya shiga kuma za ki iya samun alheri a ciki.
To kamar
saboda haka nakan gaya musu kawai su zo su shiga ba wani abu ba ne. A hankali za su zo su gane cewa abu ne da suka saba da kuma za su samu alheri yadda na ce a cikin harkar shara.
Daga wannan lokacin da kika fara ya zuwa wannan lokaci, ina kuke zubar da sharan da kuke tattarawa daga cikin gari? Akwai yarjejeniya ne da kuka cimma da gwamnati sun ba ku wurin da za ku rika zubar da shara, ko kuma yaya ake yi da sharar idan aka kwashe?
Na farko akwai hukumar da take muke aiki da ita da ta ba mu wajen da za mu rinka zuba shara idan mun kwashe shara. So mukan kai wajen idan muka kwashe shara gida za mu je mu ɗauka mu je mu. Ba at the same time mukan ɗauki abubuwan da muke ganin suna da amfani sai mu sarrafa shi.
Masu sauraro, shirin ciwon ƙyamace ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Gashi Dr. Hussein ta koro bayani, sai dai kuma lokaci ba zai bar mu ci gaba ba a yau, amma zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai raya mu, za mu ɗora daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin dukkanin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da kuma bakin namu, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake cewa muni lafiya.
To madalla a gaida Aisha Mu'azu. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Awal da sharhin jaridun Kamaru.
Zan fara shirin namu na wannan makon ne da jaridar Habitation da kasar jamhuriyar Kamaru, ita kuma sai ku tafi kan yadda rayuwar al'umma ke faɗawa ciki na halin da kayayyakin masarufi a yanzu haka yake tashin gwamnan zabi a kasar. Sai dai gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru tana rashin koƙon kula, domin yanzu haka ƴan kasuwa su ne suke cin gashin su babu baka a faɗin kasar. Sai kuma jaridar da mai sade ita kuma cewa ta yi masu sayar da maganin fayalan fata a kasuwannin bayan fage suna jefa rayuwar al'umma cikin wani hali na rashin tabbas da kuma rashin ingantaccen maganika da suke sayarwa al'umma. Shi ne jaridar ta ja hankalin gwamnati musamman ma ta ɓangaren kiwon lafiya da cewa su yi ƙoƙari su maido da doka da oda cikin gaggawa domin kan lamarin ya zama ruwan dare a faɗin ƙasar. Jaridar Cameroon Tribune kuma ta yi magana ne kan yadda hukumar ƙasar Chadi suka aiko mazo na musamman domin yi wa shugaba Paul Biya godiya a ofishinsa da ke Benin ya wunde, kan yadda ya ba wa gwamnatin riƙon ƙwarya shawarwari na yadda za su yi su gudanar da taron suna haɗin kan ƙasar da kuma yafe wa juna. Shugaban riƙon ƙwarya Janar Muhammad Idris Deby Itno ya ce shugaba Paul Biya ya taka rawar gani wajen ganin cewa an cimma buri na gudanar da wannan taron. Jaridar Economy kuma cewa ta yi jihohin guda shida na ƙasar jamhuriyar Kamaru za su iya faɗawa cikin wani hali na tsananin ruwan sama kamar da bakin ƙwarya, kuma ruwan saman zai iya yi musu mummunan ta'adi. A daidai wannan lokaci da ake gudanar da ruwan sama a ƙasar jamhuriyar Kamaru, shi ne jaridan take jan hankalin gwamnatin ƙasar Kamaru da cewar ya cancanta a yi ƙoƙari na ganin cewa an gudanar da nasu ayyuka na musamman na katta kwana domin kar ruwan saman ya laƙume rayuwar al'umma. Jaridar Ecohosan ta kuma cewa ta yi gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru za ta gudanar da alwar rigakafi na cutar gudawa da amai a jihohin da suke fama da ambaliyar ruwan sama domin hana kamuwa da cututtukan nan na zazzabin cizon sauro da kuma gudawa da amai din a faɗin ƙasar jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala shirin jaridar na wannan makon ne dai da jaridar The Guardian Post ta ƙasar Kamaru, ana ita kuma ta gulmata mana cewar ma'aikatan kamfanin ganyen shayi na CDC da ke bangaren yan aware sama da guda 1000 ne da yanzu haka za su rasa guraben ayyukansu a kamfanin domin rashin biyan su albashinsu na tsawon watanni 30 da kamfanin bai yi ba. Sannan kuma ƴaƴan ma'aikatan da alama ba za su samu komawa karatunsu ba na wannan shekarar. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To madalla a gaida Muhammad Awal Garba. Yanzu kuma ga darussa azumin watan Ramadana.
Sai sunana Abdulhamid Malam Ahmadu mai wa'azi da magaram Niger. A takaice zan yi jan hankali ga ƴan uwa na matasa albarkacin cikin wannan wata da muke ciki mai daraja mai alfarma watan Ramadana wanda Allah yake cewa cikin Alkur'ani shahru Ramadana allazi unzila fihi alqur'anu hudan linnas. Shine wata na Ramadana wanda Allah ya sabu wanda unzila fihi alqur'ana an sabkata alqur'ani a cikin shi. Sai Allah ya ce hudan linnas, shirye ga mutane. A farko abinda dan adam yake fara zamantawa bayan ya huta daga halin kuruciya ta yarinta zai zamanto saurayi. Shi kuma saurayi mutun ne wanda zai zamana cewa yana da kwalluwa wadda a kullun tana buƙatar mizani, abinda zai ja ta rayuwa da ta tahi daidai, ya zamana yayi rayuwa harkon shi ya amfanar da ita a wajen tahiyar da ita ganin ya shiri. Babban abin da zamu yi magana akai matashi ya kiyaye kanya daga barin shaye-shaye a cikin wannan wata mai alfarma, saboda Alkur'ani yana cewa wala tulqu bi aydikum ila tahaluka, kala ku kai kanku ga abubuwan da za ku hallaka. Amma ya zamanto ga tagayyarar rayuwarka ko kuma tagayyarar hankalinka ko kuma kai asarar lokacinka wanda anan gaba in ka wuce halin kuruciya ta matasa zaka shiga halin zamantakewa ne zaka rike iyalanka. Shi ko yana da kyau a ce duk wanda zai shilgabanci ya rike gida ko ya rike wata jama'a ya zamana an same shi da hankali da nutsuwa kuma tare da lafiya, yadda ita wannan al'umma zai ba da tarbiyya mai kyau. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wadi a cikin hadisi yake cewa ya isko taron sahabbai samari yace ya ma'asharas shababi man istada minkum alba'ata falyatazawwaj. Ya ku taron samari wanda ya samu dan abin hannu ya aure, fa in lam yastati ba zai iya ba, annabi ya ce fa alaihi bisawmi, na gare shi ya dinga yin azumi. Kenan wannan azumi mu matasa yana cikin abin da yake taimaka mana wajen ragewar sha'awa, in ma ya zamana cewa baka da aure. Saboda haka bai kamata ba ga matashi ya zamana cewar a Ramadana ya dinga cin abinci ko kuma ya ci gaba da shaye-shayen shi saboda lalaci. Almuhim abin da musulunci ya yi so, idan Ramadana ya zo matashi ya zamana cewa ya zagi ne damtse wajen yawaita yin addu'o'i da yawaita yin azkar da yawaita yin sadakoki daidai da abin da Allah ya hore mushi. An tambaya annabi ta sadaka ta yi lada ya ce gwargwadon iyawarka. A wata ruwa ya ce ɗan ƙaramin da ka bada wanda kake kashi ne daidai yadda zuciyarka za ta iya.
To Allah sa mu dace da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To baba ga labaran a takaice. Ministan tsaron kasar Sin ya sha alwashin kai haɗin kan sojan ƙasarsa da Rasha zuwa wani sabon mataki, farcin da ke nuna ƙara danƙon zumunci tsakanin Rasha da Sin a daidai lokacin da ake faɗa a Ukraine. Ministan tsaron kasar Sin Li Shangfu ya tattauna da takwaran aikinsa na Rasha Sergei Shoigu bayan halartar wata ganawa da shugaban Rasha Vladimir Putin a ranar Lahadin da ta wuce a Fadar Kremlin. Mataimakiyar sakatare janar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a ranar Litinin da ta wuce cewa majalisar na shirin shirya wani taro a cikin kwanaki masu zuwa domin tattauna batun amincewa da halaccin ƙungiyar Taliban ta ƙasar Afghanistan. Tana mai jaddada buƙatar yin cuɗanya da waɗannan hukumomi masu tsatsauran ra'ayi. Kalaman na Amina Muhammad na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban ƙungiyar Taliban Hibatullah Akhundzada ya sabunta ƙudurinsa jiya Talata domin cimma burinsa na sake fasalin addini da ɗabi'un al'ummar Afghanistan ta hanyar aiwatar da shari'ar musulunci ko shari'a mai ƙarfi. Kamfanin Fox Corp da gidan talabijin na Fox News sun daidaita batun ƙarar ɓata suna da kamfanin Dominion Voting System ya shigar, kamar yadda alƙalin da ke shari'ar ya faɗa jiya Talata.
To da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe. Idan Allah kai mu da lasariya za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abu da ya shirya ya bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan hantsin Mr. Carl. Baba ya koma ƙirri ne daga nan birnin Washington DC. Nake muku fatan alkhairi. Wassalam.